Wannan masallaci na Amboran Zango. Allah ta'ala ya sa mu faɗi daidai, kuma faɗi abin da za a yi amfani da shi da mu da ku baki ɗaya. A yau maudu'i da nake so ne magana, na so ne magana a kan muhimmancin hijab. Domin fahimtar da na yi a ɗan shekaru baya, kowane malami, kowane malama, kowace malama za ka samu mafi akasarin lokuta ana ta magana a kan muhimmancin hijab da kuma menene sakamakon abu ne. Subhanallah, yanzu sai ya zama an jawo da za a yi sakan gyale gyalen ma wani na fusa. Ba a walimar aure kaɗai ba, har walima ta sauƙar Qur'ani. Sai na gaya da idan an taru mafi yawan mata ana cikin gyale, wanda kuma ina ga kasa da zai kai ba. Da haka ina jin ƴan uwana ɗalibai girmi, ina jan hankalinsu da malamin mu sake duba matsala ta hijabi nan, mu sake haska muhimmancin sa al'umma. Wala Allah, tunda shi dama wa a shi haka yana da fazakir fahimta cikira da kuma idan aka ga wani ɓangare ya samu tazaro a cikin tarbiyyar al'umma, to sai a ja a baya a mai da hankali kan gurin ko Allah zai sa a tashin. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gane. A hijabi Allah ya magana a kan shi ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, a cikin addinin musulmi an ja hankali kala-kala a kansa, kuma da ƙarfi sai ake nuna mana ma a ce ma sa hijabin don amfanin kan duniya. Ba abin da zai ƙara Allah subhanahu wa ta'ala ya ce komai in kin yi da'a ma a kan ki, in ban ki da'a ba ma a kan ki. Akwai hijabi da mata suke da shi. Mataki na farko shi ne hijabi da Allah ya siffanta shi. A misali, Allah ya ja kuka sahabbai su guji kira a gidan Annabi, idan an kira ya zuwa cin abinci su ci abinci su fita, kada su zauna su kira, domin hakan yana cutar da Annabi. A wanda yana da kunyar su zai ambata musu hakan ba, sai Allah ya ce su amma shi fa baya da kunya a kan gaskiya. To a wannan kun Allah ya haɗa su hijabi yana cewa wai za ta ce kunna mata ha fas'aluhu fas'aluhu min ba'di hijab min wara'i hijab. Ma'ana wannan hijabi na katanga ake yi, suna cikin gida suna zaune, to idan sun fita sun sahabbai ko da wani abu suka zo su karɓa a gurin, tun da akwai hali na gidan za su ga su karɓa wani abu ko kuma shiga da wani abu, to su yi musu magana a tsakanin hijabi. To ko wannan jin masu halar kuma ba ma da biyan zuwa yi. Misali, al'ada ce ta mu ba su ba mu gida da mu akwai saka da ake da ita. Wani yana kai musulun su mabanci, wani yana kai tarihin su mabanta, da sauran wani malayen su mabanta saboda zaman lafiya. To amma abin kaushe ne rashin gina muhimmancin kai ke matar gida a lokacin da za ki yi mu'amalanci wani mutum da ba na yi. Sai ki samu mutum ya sallama ya ce ga makulli a tsaye wani, ba za ki turo yaro ba, ba kuma za ki karɓa ta bayan ki dawo kamar yadda aka faɗa miki ba, sai ki ga kin fito da kanki har ma kina gaishe ki ba ban ma na kaza 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 wanda ya saba wa wasiya. Wani kuma za ka samu kasuwa take a gidan tana kai da komai, sai ai mata sallama ai kirga mata dai to ma ta ba ta suna da daraja da mahimmanci sai su zo su ga idan mu'amalolin su to a nan din malikiya mata ba ta samu ba ko kuma a dinga fita ana da makota ka san da ne gidan a cikin gidansa kuma ka san ka ne a mutuncin mu ne yake kan mu a gidajen mu kuma mutuncin mu ne dauke kan mu ga wasu mutane da ba mu zalunta ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa wa kana fi yusilina
Amarya da abokanki kuma an yafa wasu gida wa'anda kaman suna kama da gidan sauro zance suna nan kaman net yanda kika sanne haka suke kuma ba su da fadi transparent ne ana kallon komai naki to jahilan farko haka suke fitowa babu shiga ta mutunci kuma manyan su da masu kudin su da sarakunan su a zauna a sama a jera musu giya su wa'annan matan su zo suna rawa sai su dinga jin daɗi suna nishaɗi to mu ma a yanzu wannan dinar tana kama da irin wannan yanayi na jahilan farko wanda kuma ba komai bane illa kawai bata da lalacewa ke ma uwa biki daidai ba ya za a ki gaya wa yarki ta yi miki daidai to ina fata mata za mu shiga hankalinmu mu san abin da muke yi mu guji irin wa'annan fita ba tare da kamun kanki ba yace wala tabarrujina tabarrujil jahiliyatul ula yace wa aqimna salata wa atina zakka ida sallah kuma ku bada zakka ga wanda bai da halin zakka ni sadaka wannan shine namu na masu karamin karfi yace wa adina Allah wa rasula miwa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya tare da manzansa إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت yin haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda ne mana mu yi haka dan ya tafiyar mana da dukkan wani abin ki ko abin da ba a so kin ga saka hijabi yana iya sawa ba za ki zamu wata illa da za ta cutar da ke ba yace wai da shirkun tadhira kuma zai tsarkake ki tsarkakewa saka hijabi yana baki farjinin da dukkan wani mai tunanin fasikanci bai sai tunkare ki ba duk wani mai mummunan nufi bai sai tunkare ki ba saboda me saboda kina cikin hijabi kuma hijabi irin hijabi na mutunci so ina ganin da a ce min kiyaye da wa'annan matsaloli da ake samu na fadi da yayi sauki domin ai dama ita zina in za a hana ta ba a cewa a bar zina sai a ce kada a kusanci zina kuma yawo tsirara jan hankali ne ga aikata zina. Saboda haka nan muke yayi wannan fata-fata da ake a lokacin biki. Mata sai kaga wata ma kina mata kallon ta san me take yi, amma fa ai bikin sai ta sai ai bikin na gidanmu ne. To dan bikin gidanku ne sai ki saba Allah? Dan gidanku dan a gidanku ake biki ma ba zai sa ki saba Allah ba. Sai ma dai ki ƙara wa Allah godiya ki masa da, domin shi Allah ba wai ka gode masa da baki ne kadai ka tsaya ba a daga banka ma. Ya muku ni'ima kun aurar da wance. Me zai hana ki masa godiya wajen cika yin da'a da abin da yake so? A dinga saka waƙoƙi waɗanda ba su dace ba. Kuma abin haushin yanzu sai ka samu an saka waƙar ana jinta, to kuma kuma 'yan gurin kuna ta maimaitawa, kuna ta ihu bayan ita kuma muryar mace al'aura ce. Ana sa muku uwar gida mai capacity, ku ta rawa. Capacity me kike da shi? Ai, capacity shi ne samun dama, ko kuma aiwatar da dama, ko kuma amfani da damar da ka samu. To biki amfani da damar da kika samu ba aikuwar gida. Domin idan da kin yi amfani da damar da kika samu, da ba a zo wannan gurin ba. Daga lokacin da kike a matsayinki na amarya, ke ce ta farko a gidanki, to a lokacin zaki samar wa kanki capacity har 'ya'yan naki. Amma daga lokacin da har amarya ta zo, baki shirya capacity tun farko ba, to ai baki da wani capacity. Ya ake shirya capacity? Ki bi Allah, ki bi mijin naki, ki kyautata masa, ki iya zama, ki tarbiyyanci 'ya'yanki. A lokacin da amaryar ta zo kuma ki gwada mata, ta so Allah, ta so Annabi, kuma 'ya'yanki ki nuna mata su yi mata sa'a, su san cewa ita ma mai daraja ce, su ba ta girmanta. Sai ki ga kin kama kanki tana ganin kwaljininki. To amma ba ma yin haka. Sai ki haɗa kanki da 'ya'yanki, ke ne mai 'ya'ya, ai ba za a aike su ba, ai ba za a musu kaza ba, sai ki ga kuna ja da ita, tana faɗa kina faɗa, ina capacity? A duk matar da ta isa mai capacity sai ba ta jayayya da kishiya. Duk wacce kika ga tana musu da kishiya, wallahi ba ta da capacity. So wannan capacity ba za ku same shi ba sai kun koma ga Allah. Domin Allah subhanahu wa ta'ala da annabinsa duka suna so mu zama masu capacity. Don me? Don mu amfani al'umma. A lokacin da kika samu dama, a lokacin za ki amfani da damar. Damar ta amfani al'umma. To a nan ne kika yi capacity. So wannan rawar da kuke yi tsirara, wallahi ba ita ce capacity ba. So mata, Allah ta'ala ya sa mu gane, Allah ya sa mu fahimci abubuwan da suke gurɓata tarbiyya, suke janyo fasadi, mu guje su, Allah ta'ala ya gyara mana. Allah subhanahu wata'ala ya ƙara faɗin wata aya akan hijabi, ya ayyuhal ladzina amanu.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
الله سبحانه وتعالى يا أمبتي ما تن النبي يمس أمني تأنا تهنن النبي وانا أمني ندى أكي وماتا أما با كي سيبا سي أكب تهنن مزاجي سو مزاجي أشيكو ما كنا دقون تربوشة تزاكو باير أو جنسك هجابي da contribution da za ku bayar a kisaka hijabi. Allah da ya tashi saukar da ayar bai ambaci matan annabi kai tsaye ba, sai ce ya ayyuhal ladzina amanu, ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi, kulli azwajika, ka faɗa wa matanka, wa banatika da ƴaƴayenka wa nisa'il mu'minin da dukkan matan mu'minai me zai ga ya musu min jala bibihinna su faranyo ko su zubo hijabin su daga sama har zuwa digadigan su kada ki saka hijabi ya dan galimki idan kuma zaki saka hijabi zaki iya saka riga doguwa sai kuma ki daura mata top a samanta wannan ma hijabi ne an ambace shi a wani gurin amma dai ya zama ya rufe haddin duniyar kafarki min jala bibihinna zalika adna an yu'rifna fala yu'zan yin hakan shine yafi an yu'rifna don ma kada a san cewa ce ce a ciki waye a cikin wancan hijabu mutum bai gane ba wala yu'zan kuma ba za a cutar da ke ba kun ji hijabi yana hana mu yana hana cutar da mata domin duk wani mai mummunan nufi ba zai tsara al'amarinki ba zai ji tsoranki zai dinga ganin kin san darajar kanki saboda haka kenan amfanin mu ne ma in mun saka ma ba wai amfanin shari'a ba kuma dole ce sai dai kuma Allah subhanahu wata'ala da yake mai afwa ne yace wa kana Allahu ghafurar rahima Allah yana yin gafara ga wanda ya mai kuskure amma mai na baya kenan idan da kin san kina aikata irin wannan ko kina saka hijabi wanda kika ga dama ko kuma ma kwata-kwata ke baki sawa gyalan ma da kike sakawa sai ta yani dantali to Allah subhanahu wata'ala yana jan hankalinki da kime ki dawo hanya zai yace miki abin da yake baya Allah ta'ala ya samu dace to wani irin hijabi ne ya kamata mu saka hijabin da ya kamata mu saka shine yadin sa ya zama mai kauri wanda ba za a dinga ganoki yana haska tufafin da yake cikin ki ba sannan ya zama mai fadi kuma fadin sa kada ya wuce gona da iri matsakaici kenan ko idan ya wuce gona da iri zaki samu sai iska ta dinga kada shi ya dinga tafiya da ke sai kiga ana ganin shatin bayan ki idan iska nan take kadawa sai hijabin ya matsa jikinki ana kallon kirjinki wannan ba a san sa kuma kada ya matsa ki ba zaki hijabi wanda yanzu ƴan matan yanzu suke kamar riga sai ka ganshi duk shape din jikinsu ya fita wai an yi hijabi sannan kuma ba a yin hijabi da yadi mai ado hijabi da yadi mai ado ba a yin sa sannan ba a yin hijabi da wani yadin da ya kama da yadin maza domin Allah ya ce kada mu yi amfani da kaya irin na maza kazalika ba a yin hijabi da wani yadi da yake kama ko wani dinki da yake kama da na arna sannan har yanzu akwai hijabin da aka hana waɗanda suke da tsada da yawa libasin shuhur kenan ko ma'ana wani yadi ne mai tsada ya fito 100,000 ko 50,000 sai kika yi hijabi da shi ba a san sa domin zai dauki hankalin mutane su dinga kallon ki haka nan ba a yin kuma mai arha gaba daya misali ki nemo wani yadin ki kaman buhun gishiri ko wani abu mai kama da haka ki saka shi ma zai dauki hankalin mutane a wancan lokacin a baya akan yi wa'annan guda biyun da dalili kowanne mai kuɗi zai iya yin mai tsada mai daraja don me don ya nuna shi yana da shi ko a hijabin ya ita daban take to ɗaya ɓangaren kuma wanda suke yi wai sai suke tunanin su mutanen Allah ne su sun kankanda kansu to su ma ana gudun hakan zai iya sa musu riya su ga su waɗansu abu ne daban saboda haka hijabi da yadi matsakaici wanda bai wuce tunani ba so duka irin wa'annan matakan muna yin su don mu gyara kanmu ne don me mu samu mu shiga aljanna dukkan abin da bawa yake yi yana yi ne don kwadayin neman yardar Allah me ribar kwadayin Allah ya saka a aljanna ita aljannan nan ba za mu taba samun ta da sauki ba ba za mu taba samun ta da sauki ba dole a sha wahala don haka da mata da mazan mu yi kokari mu saka ido akan ƴaƴayenmu kuma misali wannan umarni na hijabi namiji kai Allah ya dorawa ka zuba ido a matar taka a kuma dan ƴarka sai ka zama kai kake fidda kuɗi kana siyowa gelan 15,000 ko 20,000 25,000 har 30 da kuɗinka ana yawo da tsiraicin matarka a waje sai ga kaman ka zama da yus wanda bai kishi kuma annabi ya ce da yus ba zai shiga aljanna ba so duk namijin da yake so matarsa ta ci gaba da sa gele yana kallo bai yi magana ba Esta ta sa gele yana kallo bai yi magana ba to ya zama da yus shi kuma da yus dan mutane saboda hakan nan mutun ya zaba wa kansa mazauni mu dai muna fata Allah ya sa mu dace muna fata a gyara irin wa'annan abubuwan domin me muna kwadayin aljanna kamar yanda na fada Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta aljanna ya gama mata komai yayi duk abin da ya dace a cikin aljanna ya kammala shi da kansa ya kalli aljanna ya san aljanna ta tsaro sai ce ta kallim ya aljanna Allah ya ce mata ki yi magana yake aljanna ki yi magana ta bada comment a kanta ita da kanta ta yi yabo a kanta ko wani recommendation da za ta iya faɗa me za ki iya cewa a kanki arama da ya mana ablahal mu'minun ne
bismillahir rahmanir rahim
du'a ya goma
qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون
الله أكبر aiwa aljanna umarni ta ce wani abu a kanta dan me dan mu ji mu yi kwadayin ta wallahi sai ta kasa furta komai illa kawai ta ce qadi aflahal mu'minun haqiqa haqiqa mu'mini sun rabauta kawai abin da za ta iya fada kenan ba wai ta yabe ta ko ta so kanta ba a'a ta san wanda zai shigo ta yayi rabo ya za a yi rabon kuma biki ba Allah ba to Allah da yake yana so mu yi rabar mu samu rabar sai ya jiro mana wasu siffofi na yan aljanna za mu duba su mu gani in Allah ya sa kin ji halayenki haka suke kawai ki sakankance kina jin cewa aki shiga aljanna Allah subhanahu wata'ala ya ce adi ablahal mu'minun lalle mu'minai sun rabauta allazina hum fi salatihim khashi'un wa'anda a cikin sallar su akwai tsoron Allah ka dinga yin sallah kana jin kana kankan da kanka kana jin kana komawa zuwa ga Allah kana jawowa zuwa ga tunanin Allah subhanahu wata'ala kada ka jawo zuwa ga tunanin duniya wannan ita ce sallah wacce take kai mutum zuwa ga aljanna wallazina hum anil lagwi mu'ridun wa'annan su ne masu kauda kansu daga lagaw lagaw shine kaman yashashiyar magana an kawo ta saboda muhimmancin ta a arha ake yin ta ganin sauki ce alhali kuma halaka ce domin lagaw an samu wani sahabin annabi alaihi salatu wassalam a filin yaki yayi shahada sai mahaifiyarsa ta zo tana kade masa kurar jikinsa tana alhamdulillah ka samu shahada alhamdulillah sai annabi ya ce biki sani ba ko za a kama shi da laifin lagaw a filin shahada da muke tunanin in ka mutu kawai ka dace annabi ya ce za a iya kama mutun da laifin lagaw to ya lagawun ta ki gara mu kiyaye ta sakakken zance fuska biyu ne akwai tsawaita zancen a gurin da muhallin da ba zai yi amfani ba akwai kuma faɗan kalmomi na baza misalin tsawaita zance maluma suka ce idan zaki bada umarni a cikin kalma biyu to kada ki bada shi ya kai kalma biyar misali Fatima mai komo ruwa Aisha kin ba da sentence din kuma ta gane me kike so kuma ta fahimci abin sai misali kuma kice Fatima yi sauri ki zo ki mai komo ruwa dan Allah zan shaki shirwa nake ji ai daman tunda zaki sha ruwa kina ji kishirwa wannan karin magana da ta kara ta tsayi in kika cire masu amfanin sauran maluma suka ce lagaw kuma kenan ko shi muna cikin sa ba mu sani ba so sai kuma lagaw irin mutane masu ashara ashare masu zage zage masu batsa kowace kalma ta fito a bakin ki kiyaba to tana iya kaiwa mai mutun zuwa ga wuta tana hana ka shiga aljanna Allah subhanahu wataala ya tsare mu wallazina hum lin zakati fa'ilun su ne wa'annan masu ba da zakka suna game da zakkar su masu aikatawa ne a kamar yadda dazu na faɗa mu sai mu ce game da sadakar masu aikatawa ne in Allah ya yarda wallazina hum li furujihim hafizun su ne masu kiyaye ina farjojin su daga na ce kiyaye farji sai ki jikin gamsu alhamdulillah ake kan baki azna to zina kala kala ce kina ɗakin ki ma kina iya yin zina kuma zaki iya fita ki je anguwa ki dawo baki kula kowa ba baki cuci kowa ba ki je ki dawo amma kina dawo gida annabi ya ce ki sa sunan ki a cikin wayanda suka aikata zina ta wani dalili misali kallace kallace na batsa kina kallon fina-finai na batsa kina kwance a ɗaki tamkar kina aikata batsanci ko kuma me tashi ki fita zuwa wata anguwa kin feshe jikinki da turare ko wata kabbasa ko wani mai gizi yana ɗagawa har ki je ki dawo annabi ya ce tamkar kin yi zina domin wannan kabbasar turare ne da ba a yin sa a dukkan kaya ana yin sa ne a kayan bacci ko kayan da kika san a gidanki zaki zauna ki yi wa mijinki kwalliya so mata masu kabbasa ba su san mahimmancinsa ba, mahimmancinsa shi ne mai a gidanki. Amma ba a kayan da zaki saka, yanzu mai sabbata idan ta shigo masallacin nan, wallahi kowa sai ya san ta shigo. To zina ce ita ma, ki fita da irin wannan kamshin da zaki ja hankalin kowa, shi ma zina ne. So Allah ya sa mu dace. Sewa. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim fa innahum ghayru malum. Sai waɗanda suka takaita kawai ga mata takinsu na aure ko wani abin da suka mallaka na kuyangi kenan ko fa innahum ghayru malum su ba su kasance abin zargi ba. Fa man ibtaga wara azalika fa ulaika humul adu. Duk wanda ya ketare waɗannan matansa ko abin da ya mallaka ne daga kuyangu, to waɗannan su ne masu ƙetara iyaka. Allah ya tsare mu da ƙetara iyaka. Wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un. Kun ji fa sifofin yan aljanna, kowa ta duba ta ji, shin tana jin tana ta gamsu tana ciki? Sifofin yan aljanna, Allah ya ce su ne waɗanda game da alƙawarinsu da amanarsu, alƙawari amana, na sake maimaitawa, alƙawari amana, Allah ya sa mu dace, alƙawarinsu da amanarsu suna kasancewa suna mai da su. Wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un, wanda suke mai da amana da alƙawari suke cika alƙawari. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, su ne wa waɗanda suke kiyayewa game da sallarsu. Ɗazu an ambaci sallah amma sai aka kawo kushu'i a ciki, komawa zuwa ga Allah ko, to yanzu kuma aka ambaci sallah sai aka ambaci kiyayewa. Saboda me sallah ana so ki yi ta kina kiyaye me kike yi? Akwai wacce za ta yi sallah bayan ta idar in kin ce mata wata sura ta karanta a cikin sallah, ta wallahi ta manta, kuma ta karanta din saboda sabo, sa an saba an san kulhu ake fulke ake kawai ta yi ta kawai sama 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 ta wuce. So ana son sallah, sallah wacce take ta masu kiyayewa, ki san kina karanta Fatiha, ki san kin zo ƙarshenta, ki san kin ɗauki sura kaza ta zo ƙarshe, kin yi ruku'u, kin yi sujada cikakkiya, wannan binta mataki matakin shine kiyaye ta. Duk wanda ya yi sallah yana tunane-tunane, yana saƙe-saƙe, har ma ya ji ya fita a tunanin sallar gaba ɗaya, to wala Allah yana iya rasa sallar ma gaba ki ɗaya. Allah ya sa mu dace. Ula'ika humul mi warisu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗannan su ne masu gadon aljanna. In an ce gadon aljanna, kamar yanzu a duniya kika gaji babanki, kisan kin mallaki abin da yake da shin kenan ko, to Allah ta'ala zai gadar wa mai tsoron Allah aljanna kwatakwam idan ya kasance yana ɗauke da irin waɗannan sifofin. So ga yanayi a yanzu, dukkanmu kowa sai ta koma ta duba ta gani, shin ina da waɗannan siffofin kuwa? Shin wacce ce siffar da ban cika ba? Ya zan yi na gyara wacce ban cikan ba, ita ma na same ta? A nan duniya in ka damu, ka taƙaita da wahala da damuwa da wasu dai matsaloli na rayuwa, sai mu tuna, ai Allah ya gaya mana innal ashabal jannati yawma fi shughulin fakihun. Kawai ni wallahi sai in ka tuno za ka mutu fa, za a koma aljanna. In ka koma aljanna za ka samu duk wata warewa da da kike so ki same ta a duniya, kuma wadda wacce ta fi daɗi. Saboda ɗan aljanna in ya shiga aljanna ya fi daɗi masa shiga aljanna da ya bai kai waɗansu abubuwa daraja ba, shi ne lokacin da za a zo a yi masa yekuwa, a ce masa daga yau ba mutuwa ka dawwama a cikin wannan aljannar. Daga yau ba bakin ciki, babu damuwa. Daga yau za a maka izini ka ga annabinka, za a maka izini ka ga Allah. Me kai wannan dadi? An ce ƴan aljanna ba za su tashi jin dadin aljanna ba sai lokacin da Allah ya yaye musu hijabi suka ganshi face to face, sai ka ji wani shauƙin aljannar da nutsuwa da gamsuwa a wannan lokacin. Amma ba ma tattalin ya za a yi mu shiga aljanna, ba ma tattalin yanda za a yi mu samu mu shiga aljanna. Ya Allah ya sa mu samu dama mu yi amfani da capacity irin na uwar gida. Mun san dama, Annabi ya ce mu yi amfani da damarmu kafin rashin ta yi samu. To wannan capacity mu yi ƙoƙari mu sako shi a cikin aikinmu, mu jera gidanmu, mu jera ‘ya’yanmu, mu shiryar da su, mu datar da su, mu yi musu addu’a Allah Ubangiji ya shiryar da su. Ina tunanin lokaci yana tafiya, mu fara da wuri bane, amma zan taƙaita gabarin abin haka. Ina roƙon mata don Allah, kowa ta je ta yi wa kanta faɗa, kowa ta je ta yi wa kanta faɗa game da me, game da wannan matsala ta saka gyalalluka a jikin yaranmu. Wasu kuma ma har su kansu. Kowa ta san gyalan da yanzu nake faɗa, ina manta sunansa, ina nan dai suna ta yayinsa. Kina ganin sa ba daman ba abin da ya rufe sai asarar kuɗi. Dan Allah a kiyaye, da Allah a dinga ɗabi'antar da kai. Yana ɗaya daga cikin abin da yake jawo hankalin mazaje shedanu zuwa ga yara ‘yan mata, tunda an ce mana mu ake karewa don kar a cutar da mu. To mu yi ƙoƙari mu ma mu kare kanmu, Allah subhanahu wata'ala ya kare mu, Allah Ubangiji ya sa mu dace.
Ya ƙara yaskare mana hikima da basira, wanda fahimtar al’amari ya ce Kuwa miye ya fulo daga baya, kuwa an samu rinje daga Alƙur'ani mai girma. Allah subhanahu wataala ya sama da wanda suke cikin wannan masallaci mai tarin albarka da na gida, kowa ya fahimci gane wannan karatu na malama ya dauke shi ya dora shi a mizaninsa na rayuwarsa ta yau da gobe, domin mu yi gaba da mu tare mu ci da tare insha Allah. Kuma yadda aka ce lokaci ya ci ba zan jamu ba, ina mana addu'a yan uwa wanda suke ba su lafiya kowa gida kowa asibiti, Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya, masu juna Allah ya sauke su lafiya, waɗanda suke nema idan alkhairi ne a gare su Allah subhanahu wataala ya ba su, wanda ba alkhairi ba kuma ubangiji Allah ba su haƙuri, irin na Ummu da na Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yaran da suke karatu a gaban mu kowa bayan mu, ubangiji Allah ka durusunar da su ka maida mu hankali ci abin da ya gaso yana makarantu na su kai wa rayuwarsu albarka, ka shirya mu da wanda suke kan hanya da wanda ba sa kan hanya, Allah ka damar da su hanya madaidaici, mata masu aure Allah ka kara musu zaman lafiya da mazajensu, ka ba mu abin da za mu ci na halal mu sha na halal domin mu haifi ƴaƴaye na halal sabiyar mana da rayuwar halaliya. Allah subhanahu wataala ka taimake mu, wannan kungiya ta muhalli ta mu suna ta samu lokal gamma tun daga kan shugaba ko loduwa zuwa ɗan kungiya ɗan agaji ɗan jarida, muna mana addu'a Allah subhanahu wataala ya sa mana wannan zama a cikin mizanin akhirat namu baki daya, kowa ya rabota da mu sami yardar Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Game da fatawar da ake yi ba zancen wani
yin dandaliya da kuri
a ila ko mai fitsari ko kuma ya zama yaro mai famfas wanda ana tunanin kenan na jasa ko? To alhamdulillah yaro mai famfas baki da damuwa da shi zaki sallah da shi. Ai ita najasa bayyananniya ita ce a wacce ta zama a barki. Misali idan kin san yayi kashi ko kin gano shi ko kin ji shi, to wannan ai dama akan cire famfas din ko? Amma in an saka famfas a tunanin fitsari ne ko waye baki gan shi ba baki ji shi ba, ba ruwanki zaki sallar ki da shi a goye a bayanki, ba kuma abin da zai taba sallar ki, domin ai shi mutum ai kashi da fitsarin yana nan a cikin sa, tunda bai fito ba ba najasa bane sai lokacin da ya fito zahiri, daga sannan ake daukar sa a matsayin najasa. To amma yaron da ya fitsari kuma a wandansa kika dauke shi kika goye shi kika yi sallah da shi ko kuma kina sallar sai ya miki fitsari ko ya kashi, a to wannan zaki tsaya shi kuma zaki tsaya ki tsarkaka kanki ki kuma dawo ki maimaita sallar ki. Wannan shine abin da ya bayyana a gare ni. Da wata tambaya? Ai kin ce muku ba. Kina tambaya akan me? To, duk da an ce bata zo ba mai tambayar, ban shina ba ko sauti ya kai mata. Wai ta yaya za a yi mace ta taimaki mijinta a kayan addini da rayuwa? Ana abu mai sauki ne, ke kanki kin san yanda za a yi ki taimaki mijinki akan addininsa akan kuma rayuwarsa, bangaren rayuwarsa ki taya shi nuna masa cewa za ki haƙura da halal ɗinsa iya yanda yake da shi, amma fa ba za ki haƙura ya kawo muku haram ba. Haka matansa ba suka ɗora sabai a kai, in za su fita za su ce musu iya kokari a samo mana halal, idan ba a samu ba min yafe kar a kawo mana haram. Ma'ana ne kada ki dinga cutar da shi wajen dora masa nauyi kala-kala daban-daban. Wanda ma takalminsa ya tsinke, wancan ma za a saya mata kaza, wancan waɗanda wani ma abun ba hakan ba ne. Baki taimake shi akan rayuwa ba, domin me zai dinga nemo abin da ƙyar kullun yana kokarin bai gama biyan kuɗin wannan ba, kuma dukin ce masa wannan bai gama samun wannan ba, kin ce masa wannan, sai ki saka shi cikin damuwa, wala Allah ki sa shi ya ci bashi, wala Allah wasu abubuwa dai su zama na takurawa. Rayuwar aike ce mai gudanar da ita a cikin gidan, sai ki dinga yin abubuwa da tausayi. Mata a ji tausayin mazaje, musamman masu yin abin da ya kamata.
dan abun haushin shine namijin da baya kawo komai ke zaki nema ke zaki abin da zaki ki dafa to zaki samu matan sun fi biyayya sun fi yin abin da ya kamata amma ki bar mace wacce ake kawo mata komai babu abin da take nema ta rasa to su wa'annan su masu kuntata mazajin su ne mafi akasarin su sai ki samu kullun namiji bai da kwanciyar hankali saboda me saboda kun wadata ba za ku bashi ya kwantar da hankalinsa ba idan ka samu wannan godiya ake wa Allah kai masa biyayya ka masa da'a ya ji dadin ƙara nemowa a'a sai kaga an juya ba haka bane kuma wallahi wannan abin a yanzu ma haka yana faruwa ina jira an gwata ma a wannan kesin ina jin kesin biyu ma gida biyu wallahi daya da ya sakin ma gaba daya ina jin tsere ya hakura da iya dai dawo da daya amma su wa'annan yanzu ba a san su ba kuma suna ta shari'a kullum suna fada da juna saboda me sun ci sun koshi bayi wa Allah da'a bane ki samu biyan bukatar rayuwa biki gode wa Allah ba biki gode wa mijinki ba kuma wallahi ana tafe zaki canja aura tunda in ya gaji zai sake ki ko wallahi sai Allah ya saka masa sai kin je kin auri mijin da ke ma zai dauki mataki akan ki ya kuntata miki saboda ke ma haka kika yi so akan rayuwa ki taimaki mijinki yayi abin da ya dace ki tosa masa idan ba mai kula bane kula da iyayensa kula da ƴan uwansa yi mana kaza kai wa baba kaza mana zan je in gaishe ta zan mata kaza ki nuna masa san mahaifiyarsa har ki ji kaman ma kin fi shi santa tunda akwai wanda ake haka in ka je ayi kaza ayi kaza Allah wani umman ki ne ko umana eh gaya masa umman ki ne ke din so in kika taimake shi akan wannan kin taimake shi kuma sai ya zama sanadin shiga aljannar ku duka akan addininsa ana taimakon miji akan addini akwai mazajen da zaki samu matayen su suke ankarar da su akan ibada wani namijin bai damu da sallar asuba ba kin tashi ke har ma kin yi kiyamul layl kika jira asuba kika yi sallah baban wani yana kwance ce ai ka tashi ka fita sallah mana dan tashi dai zan ce ai an shiga sallah dai ki masa naci yana tsufa ya tashi ya fita yau ya tashi ya fita gobe har ya shiga ransa har ya saba kikimsa masa ya dinga karanta Qur'ani kikimsa masa ya dinga yin tasbihi ya mafi akasarin damuwoyi in ya gara miki ke kuma sai ki gwada masa bin Allah shine jiya dai kaza da kaza ne fa to kai ma baban wani kai ma baka dan yin karatu baka dan yin addu'a kaza dai kai sai haka kinsa masa wani namijin wallahi sai ya zamo sai an koyar da shi kuma a hankali suna fahimta masu fahimta ma har suna jin dadi suna godewa so kowace mace ta san yanda za ta dabi'antar da ayyuka na alkhairi a gidanta ta samu ta dace shi ma ya dace Allah ya sa mu dace baki daya subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayka allahumma ghfir dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a al-muslimin rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka an-nusur ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك نحن وإليك المصير اللهم يا الله الله يا الله يا الله يا رب السماوات والأرض يا مي سمي مي كسي يا الله البركة wannan yanayi na damuna يا الله يا ubangiji ka sa mana albarka a cikin wannan rayuwa ka fitar da mu a cikin kuncin rayuwa da damuwa ka fitar da mazaje a cikin kuncin rayuwa da damuwa ka tausaya musu ka buda musu يا الله ka buda mazaje Ya Allah ka buɗa mazaje. Ya Allah ka ba wa mata hakurin zama da halin da ake ciki. Allah ka ba wa mata hakurin zama da halin da ake ciki. Allah ka shiryar da su hanya madaidaiciya, ka shiryar da mu baki daya. Allah ubangiji ka shirye mana da ƴaƴayenmu. Ka shirye mana da ƴaƴayenmu. Ya Allah ka shirye mana da ƴaƴayenmu. Allah ka shirye mana da ƴaƴayenmu. Allah ka hana mu ganin abin ki. Allah ka hana mu ganin abin ki. Allah ubangiji ya Allah. Ya Allah kai ne mai shiriya. Allah ka shiryar da mu baki daya. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da dukkan sunayensa tsarkako dukkan mai bukata ta alkhairi a zukatansa ya Allah ubangiji ka biya mana baki daya ya Allah dukkan mai bukata wacce bata zama ingantacciya ba ya Allah ka canja masa da wacce tafi alkhairi Allah ka amsa masa subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayka